بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب في النصيحة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم وأنصه لكم، وعن هود صلى الله عليه وسلم: وأنا لكم ناصح أمين.
نعم، باب في النصيحة. Wannan babi yana bayani dangane da abin da ya shafi an-nasiha, wato yi wa musulmi nasiha. Idan aka ce an-nasihatu, kalma ce wanda ta kunshi alkhairi ga baki daya ga dan uwanka musulmi. Lokacin da dan uwanka musulmi kaga yana so ya aikata wani abu, sai ya nemi shawararka. To yana daga cikin haƙƙi wanda dan uwanka musulmi yake da kai a kanka na ka bashi shawara, shine ka gaya mai abin da zai fidda shi cikin wannan al'amari. Haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahihain: haqqul muslimi 'alal muslimi 50, arwaya ta al-Imam Muslim 60. Da Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce: idza laqika fasallim alaihi wa idza stansahaka fansah lahu. Idan ya hadu da kai, kamai sallama. Duk inda kuka hadu da shi, to kamai sallama. Saboda sallama tsakankanin musulmai da musulmai aka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarni: wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace: wa idza stansahaka, idan ya nemi shawararka akan wani al'amari, ya nemi nasiharka, ya zo shi ya tarro ka: kai wani ina so zan aikata kaza, zan yi kaza, zan yi kaza, ya kake gani? To ka gaya mai abin da kake ganin cewa idan ya aikata, fi ma ta'taqidu mi'a fil mi'a, wannan akwai fita a cikin shi. Wannan ita ce nasiha. Ba wai abin da idan ka gaya mishi ba zai mai fari a lokacin, saboda ba duk abin da zai maka fari bane a lokacin in aka gaya maka yake zamantowa alkhairi a gare ka a cikin rayuwarka. Kai abin da idan aka gaya maka yanzu dan ranka ya ji dadi, to bayan sati ɗaya ko bayan sati biyu ko bayan wata ɗaya ko bayan shekara ɗaya ko biyu ko uku, abin zai zamanto bala'i ne a gare ka. To idan aka hango maka wannan matsalar ta ƙarshen abin, ba kyakkyawan ƙarshe a cikin shi idan aka kwabe ka akan aikata. Wato idan ka ɓata rai a yanzu, to daga baya za ka gane cewa ashe wanda ya ce maka kalka yi abin nan masoyinka ne ba maƙiyinka ba ne, kuma gaskiya ya gaya maka. Malamai suka ce to diddun nasiha shi ne al-makru wal khadi'atu wal gishu. Kishiyarsa kenan. Idan mutum ya zo ya nemi shawararka, sai ka mai wato gadar zari, kuna mai atuwa na ai haka ya kamata da mu ai, ku yanzu yanda yake zamu, yanda kuke zamanin nan haka ya kamata ku yi. Na farko dai ya cancanci kai mota, na biyu mace ɗaya ba taka ba ce, mata biyu ne ya kamata kai, na uku kaza da kaza, na hudu kaza da kaza, shikenan sai maka gadar zari. Kana yi ka sayi mota, ka ƙara aure, ka yi kaza, ka ga a gidanka bala'i, mota ta janyo maka bala'i, ka hau ta gyaran jika 45, da moto ne kake hawa, ya baro maka kudi da yana zai baro maka jika 12, ita kuma kudin ta kadan ne jika 45. Yayi kaza yayi kaza, ka dinga ganin cewa harkokin kasuwancin ka sun kasa tafiya, ka ce ai yanayin nan tun da ka arme ta aka maka magani. Ya zo ka nemi shawara shi, ka ce ka gane na gaskiya na dawa ne, adab ka laya. Shi kenan a sa laya. Duk wanda ya san yawa wani magani akan Qur'ani ko bai huto ba, kuma ko wani ya mishi a gaba, kai kuma kai ka sa mishi Qur'ani, kai kuma kai ka mishi maganin, ka zo ka gaya mishi abin da zai cuce shi. To wannan shine wato diddun nasiha shine al-makru wal khadi'atu wal gishu. Wato ka yaudar mutum abinda kake tunanin cewa zai fidda shi, ka ki gaya mishi shi a lokacin, sai ka gaya mishi abin da take za ta mai kyau a lokacin, ka ce wannan shine masoyina. Amma kuma daga baya in ya fada cikin wani kwatami, ka zo ka ce bahu, ka ce wasa shida, nan yazo shi yadda ya nemi shawara ta, wani yana so zai siya mota irin tawani, ni nace mishi ya je ya siya, dai in nace mishi kale siya baki na zai ga, nace ya je ya siya, ni na san dama ba sa anta bane wannan motar, shi ya mata kada. To a zo kuma da kai a raka zage shi, to wannan kaga an yaudare shi, an yaudare shi. Musulmi idan ya nemi shawara a wajenka, to ka gaya mai ko da zai tashi a wannan lokacin bai maka magana ba, kana cewa wani mukwan lahiya ce da Allah shafa min lahiya, kai dai tsakankaninka da Allah matukar dai cewa wannan nasiha ce ka mishi, ka gaya mai abin da kai kake tunanin in ya tafi a kan shi zai zama to alkhairi ne a gare shi. To wannan daga baya insha Allah in dai har dan Allah kai abinka zai dawo ya dinga yabanka. To wannan shine baban da zamu tattauna akan shi. Kalma ce wanda ta kunshi dukkan alkhairi ga wanda yazo ya nemi wannan nasiha a wajenka. Qala ta'ala, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace innamal mu'minuna ikhwa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace sani dai kadai mu'minai yan uwa ne na juna. Yan uwa ne na juna, wanda yana daga cikin haƙin dan uwa akan dan uwa, duk wani bala'in da kaga zai mamaye shi, to kafin wannan bala'in ya tunkaro shi ka sanar da shi da cewa bala'i kaza zai mamaye shi, ya san yanda zai ya magance wannan matsala din. Sannan kuma dan uwa musulmi, wato yanda aka sani dan uwa ba zai so wani abu wanda yake mummuna ba ya shafi dan uwan shi. Yanda aka sani a da dan uwa yana son alkhairi ga dan uwan shi. To haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda yazo cikin hadisin Abu Huraira yana cikin Sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tahasadu wala tabaghadu wala tajassasu wala tahassasu wala tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada ku dinga yi wa junanku hasada. Kaga wani abu Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa dan uwanka musulmi shi na alkhairi, ka dinga mai hasada, ka dinga bin shi da ciki biyu akan wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi, ka dinga nuna cewa wani hukwana yake yana barci amma kuma aka dauki wannan abin aka bashi, kai Allah kyauta shi, kawai dai wanda ya ga dama ne yake doka ya baiwa. In muka zo mu muka zauna muna addu'a da ni da shi, to kafin a ce ya fara yin barci, to ni ko a kasa gida goma a lokacin na addu'a kashi ɗaya ma bai ba, da ba muna fara addu'a zaka ga carbin shi ya fadi, amma ni kuma sai ayi awa biyu kafin ka ga ma na dan fara jinjidi, amma wai yanzu ka diba ka gani yanzu dan dai kawai rayuwa dai haka ce. To wallahi idan mutum yana hasada, to ya fita daga cikin bangaren abin da ya shafi dan uwantaka ta musulunci sosai, wato dan uwantakan shi ga musulmai ba cikakkiya bace. Sannan ma yake sallallahu alaihi wasallama yace wala tabaghadu, kada ku dinga wato kyamar junanku, ku dinga bugu, ku dinga yi wa junanku keta. Wani alkhairi zai samu dan uwanka, ka je ka danne hanyar ka ce kai wani na sani in ya samu wannan alkhairin ko biye baya bani ba, tsakanina da shi ko sallama ba zai bari ka gani in je ni in warware wannan abin nashi, eh da ni da shi kowa ya zauna babu. To manzo Allah ya ce kada ku dinga yi wa junanku haka nan. Sannan kuma kada ku dinga yi wa junanku bibiyar laifuffukan da yake tsakankaninku, at-tajassus kenan. Shine ka dinga bibiyar mutum duk inda ya shiga, sawu sawu, kororo kororo, lungu lungu, duk inda ya shiga ka dinga mutaba'an menene yake aikatawa, saboda ka kalato laifuffukan shi ka zo ka cikin abakanka ka dinga fadi. Ku ji dai wannan da kuke tsarkake shi a nan ne gidi, kun san abin da yake in ya tafi waje kaza, to ni na bi shi da gani suwana 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 ne abakan shi, amma in ya fito tice raka ba shi da alaka da su. To duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rufa mishi asiri, idan ka ce zaka tona mishi kullum, kai ne zaka dinga ganin, zaka ƙara tona wa kanka asiri, za a dinga ganin wallanka a titi. Manzo Allah sallama ce kuma kada ku dinga yi wa junanku a junanku at-tanajush, wato ha'inci kenan, ciniki na zuri, ku dinga yi wa junanku ciniki na yaudara, ba a taya kadar ka kaza ba, amma saboda ka cuci dan uwanka ya siye ta da tsada a gurinka, ka ce an taya ta kaza saboda ya fada ya ce shi kuma ya taya kaza, ka zo da wani mai tayi na ƙarya ya taya maka ita kadarar taka ba za ta huce jaka 20 ba amma a taya maka ita jaka 25 ga wani mai son ta dan Allah ya zo shi ya ji an ce an taya ta jaka 25 kaga ba zai ci ya sai ta jaka 20 ba amma zai ci ya sai ya jaka 25 din ya mai da tayin zai ci a kadan ma kenan yazo ya fada ya fada ya fada ya kara maka ko kuma ya suka siya mishi haka nan ga aka cuce shi wanda za mu gani a cikin wato hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato Jarir babban mutum ne sahabi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi wata babbar wato sadaka wanda a lokacin wato da yawa daga cikin sahabbai suka ce ta dalilin haka wato rawaitowa hadisin nan da shi ya fara yin aiki da shi za mu gani insha Allah ta'ala an gane ko to bazan Allah ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto bayin Allah yan uwan juna ku zamanto tsintsiya madaurin ki daya duk abin da zai muna nawo musulmi rai abin da zai bata wa musulmi rai abin da zai bata wa musulmi suna kowane ne musulmin dan kasar ku ne ba dan kasar ku bane dan garin ku ne ba dan garin ku bane dan unguwar ku ne ba dan unguwar ku bane dan jahar ku ne ba dan jahar ku bane dan in dai musulmi ne to kai ma ya shafe ka wannan abu wa qala ta'ala ikhbaran an nuhin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fada yana mai bayar da labari dangane da bawansa manzon shi annabi nuhu alaihi salatu wassalamu game da abin da ya fada ga mutanen shi annabi nuhu alaihi salatu wassalam yace uballigu kum risalati rabbi wato ni dai abin da yake kaina shine ina isar muku da sakonnin ubangiji na abin da ubangiji subhanahu wataala ya turo ni da shine zuwa gare ku nake isar muku da shi ba wani harafi wanda na kara wanda na wani a ciki duk abin da kuka ji na fada to sako ne daga Allah subhanahu wataala ba sako bane daga gare ni ne sannan kuma annabi nuhu alaihi salatu wassalam yace wa ansahu lakum ɗan uwa ni hu abinda nake muku dinnan nasiha nake muku ina bayyana muku abinda zai zamanto alkhairi ne a gare ku abinda zai zamanto shiriya ne a gare ku abinda zai zamanto haske ne a gare ku duniya da kuma lahira wa a'lamu minallahi ma la ta'lamuna kuma ku sani ni na san abinda ku ba ku sani ba daga Allah subhanahu wataala na'am wa qala ta'ala ikhbaran an hudin sallallahu alaihi wa sallam lan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fada yana mai bayar da labari dangane da fadar annabi hudu alaihi salatu wassalamu da yayi ga mutanansa annabi hudu alaihi salatu wassalamu yace uballigu kum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin wato uballigu kum risalati rabbi ko ubligu kum risalati rabbi ko wace kira ce mutawatira yace ina isar muku da sakonnin ubangiji na dukkan abin da ku gani ma na zo da shi ba wai daga gaban kaina bane na kirkire shi kaman yanda wato waɗansu daga cikin mushrikai wato suka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine ya kirkire alqur'ani daga gaban kanshi wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana iti biqur'anin ghairi hadha aw badiluhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya to haka kowane annabi yake ma yattabi'u illa ma yuha ilayhi ba abin da yake bi ba abin da yake fitowa ya kirayi jama'ar shi mutanen shi akan wannan abun face dai abin da Allah ne ya wahayin shi zuwa gare shi amma shi baya kirkira yace inni akhafu ina asaitu rabbi azabu yawmin azim to kaga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama kina wato wanda shine sayyidul bashar sayyidul rusul amma duk da haka shi ma ba wata jumla ko wata kalma ko wani harafi da ya kirkira daga gaban kanshi ya fada duk abin da ya fada yace ku yi ubangiji subhanahu wataala ne ya turo shi da shi to haka shi ma annabi hudu alaihi salatu wassalam ya fada to dan haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar yanda yake cikin sahihain hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-anbiya'u abna'u allatin wato dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. An gane ku? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-anbiya'u abna'u allatin, wannan riwaya ta al-Imam Muslim, ikhwatun li allatin, hadithu Abu Huraira. Manzon Allah yace annabawa gabaki ɗayan su diya ne na kishiyoyi, diya ne na kishiyoyi, addinin su guda ɗaya ne, kowa daga cikin annabawa abin da yazo da shi bangaren addini guda ɗaya ne. Abin da ya shafi abin da yake cikin addini shine sha bambam, wa ummahatuhum shatta, kowa daga cikin sun yi ittifaqi akan me zawa da wato da'awa ta kade ta Allah ta'ala da bauta. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu ad-daghut. Kowa daga cikin wani kowa daga cikin annabi, daga cikin annabawa na Allah da aka turo shi, babban abin da zai zo da shi shine tauhidi. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أن غانيكو تو شيني أنا النبي هود عليه الصلاة والسلام يتي إنا إسر مكو دا ساقنون أبنجي جيناني ذاو غتي واتين واتو إتا سورة الأعراف فرقو دا أكا أمبتو النبي نوح عليه الصلاة والسلام فرقو لقد أرسلنا لكم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ذا كتوا صلوا إين سكذا وادش إن مكليك أتكون سورة الشعراء حكى أبنجي سبحانه وتعالى بيان. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واضعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذا حكى النبي هود حكى النبي صالح حكى النبي لوط حكى النبي شعيب ga kisosin da yawa in kale ga cikin suratu Hud shi ma nan zaka gani to haka annabawa suke to shine Allah ta'ala ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu ad-daghut wa ana lakum nasihun amin. Annabi Hud alayhi salatu wassalamu yace wa mutanen sa ni nasihun lakum, me tsantsanta nasiha ne a gare ku cikin abin da nake umartar ku da ku aikata shi na bautar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma watsi da bautar dukkan wani Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Aminun, sannan kuma ni din amincacce ne. An gane ku? Idan aka ce al-amin wato shine as-siqatu ala ma ursila ilayhi bihi, amincacce kan abin da aka turo shi da shi, wanda ba a tunanin zai ƙara harafi ɗaya a cikin wannan abin da aka turo shi da shi din. Duk abin da aka turo shi da shi shine abin da zai isar zuwa ga jama'a shi, ba zai rage komai ba, ba zai ƙara komai ba. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata. Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, kamar yanda yake cikin Bukhari da Muslim, wato athar na Masruq, lokacin da yazo yi wa Nana Aisha waɗansu tambayoyi akan yaji a bakin waɗansu daga cikin sahabbai, suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Ubangijinsa. To Nana Aisha radiyallahu anha a ciki take cewa duk man haddathaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama katama shay'an mimma unzila alaihi faqad kadhaba. Duk wanda ya baka labarin cewa haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam akwai abin da Allah ya saukar zuwa gare shi yayi umarni da ya isar da shi zuwa ga al'ummar shi kuma bai isar da shi ba, to haqiqa ya maka wato zancen banza, ba daidai ya ga maka ba. Saboda gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika. Nana Aisha ta ce walau kana katiman shay'an mimma anzalallahu alayhi lakatama hadhihi al-aya. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى أن غانيكو تشيني يتي وأنا لكم ناصح أمين wato ne mai tsantsanta nasiha ne a gare ku aminun sannan kuma amincacce ne as-siqatu ala ma atumina alaihi amincacce ne kan abin da aka bashi yarda akai shi an gane ku kaga haka annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya faɗa ga sarkin masar qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim kafin shi yace mishi me وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم توسي وقال الملك أتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين سيتي اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم أنقانيكم نعم
وأما الأحاديث فالأول أن أبي رقية تميم بن عوف الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم
نعم وأما الأحاديث amma hadisai waɗanda suka zo daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su iya shiga ƙarƙashin wannan babi na an-nasiha to suna da yawa hadisi na farko a cikin wannan babi shine hadisin Abu Ruqayya Abi Ruqayya Tamimi bin Aws al-Dari wato Abu Ruqayya baban Ruqayya wannan ita ce alkunyarsa diyasa guda ɗaya tal ita ce na Ruqayyatu Allah subhanahu wa ta'ala bai bashi arziki na yaya da yawa ba sannan kuma wannan Abu Ruqayya din hadisi guda ɗaya tal gare shi cikin sahihu Muslim baya da hadisi ko ɗaya a cikin sahihu Bukhari a cikin Muslim yake da kai hadisi guda ɗaya tal hadisan shi gabaki ɗaya wanda ya rawaito hadisi guda 18 ya rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Tamim bin Aws al-Dari Tamim dan Aws al-Dari Allah ta'ala ya kare yadda da shi Tamim bin Aws yace hakika ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fada wanda Allah yace addinun nasiha wanda Allah yace ginshiki na addini wadansu daga cikin malamai suka ce ma'ana imaduddini an-nasiha saboda an shafe mudafun sai aka bar mudafun ilayhi to idan aka shafe mudafun aka bar mudafun ilayhi to mudafun ilayhi yana daukan hukuncin mudafun din shi yasa sai ya zama to wato marfu'i ne yanda kalmar take iwamuddini an-nasihatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wato tsayuwar addini addini ya tsaya kankan ba karkata a cikin sa wato shine nasiha kenan kamar yanda manzo Allah ya ce alhajju arafa wato ya takaita haji akan tsayuwar arafa saboda duk wanda tsayuwar arafa ta kubce mishi to a wannan shekara sai dai ya haƙuri haji sai dai ta bade amma ta bane dai kam ta kubce mishi to haka nan dukkan wanda a cikin addini ba ya da nasiha ga ƴan uwan shi musulmi kawai shi a kullum ya cika ya fiye ya zura ƴan uwan shi musulmi akan abin da ba zai hudda su ba to ya sani shi ma hu ba shi da addini wanda yake cikakke imaduddini an-nasiha ko iwamuddin an-nasiha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace addinu an-nasihatu wato addini dukkan shi gabaki ɗayan sa ma cike yake da nasiha qulna liman sahabai suka ce ya rasulullahi nasiha ne gawa addini na musulunci qal ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace lillahi addini nasiha ne ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wa likitabihi sannan kuma nasiha ne ga littafin Allah alqur'ani wa lirasulihi sannan kuma nasiha ne ga manzon shi wali a immatil muslimin, sannan kuma nasiha ne ga shuwagabanni na musulmai wa ammatihim da kuma gama gari na musulmai. To wannan addini kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace nasiha ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wato nasiha zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine na farko dai kai imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kai imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine daya dayan sarki a sama da ƙasa, ba wani wanda yake abokin tarayya ne ga Allah a cikin halitta ko cikin cancantar ibada da sauransu. Sannan kuma ka daina zulfafawa cikin abin da ya shafi sifati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala. Kada ka dinga shishigi, ka taka burki inda aka taka maka burki. Kada ka ce sai kai algulu fi asma'ihi wa sifatihi. Sannan kuma dukkan abin da ya shafi siffa ce ta kamala, ka siffanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan siffa ta kamala. Duk abin da ka san cewa kamala ce, to ka siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da wannan kamala din. Dukkan abin da ka san tawaya ne, to ka tsarkake shi daga Allah subhanahu wa ta'ala, duk wata tawaya. Sannan kuma duk inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarni da aikata kaza, to ka aikata. Duk inda ya hani an aikata kaza, to ka guji wannan abin. Da sauransu, ka so abu dan Allah, ka kyamaci abu dan Allah da sauransu. Wannan shine an-nasihatu lillahi subhanahu wa ta'ala wa li kitabihi. Sannan kuma al-Qur'ani, wato addini nasiha ne ga littafin Allah al-Qur'ani. Wato nasiha ga littafin Allah al-Qur'ani shine kai imani da cewa al-Qur'ani zance ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, zance ne na Allah. Saboda al-Qur'ani kitabun aziz, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Sannan kuma tanzilun min hakimin hamid. Wato kai imani da cewa zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine ya saukar da shi akan annabinsa. Sannan kuma al-Qur'ani ba wani zance daga cikin zancen talike wanda yake kama da al-Qur'ani, ba wani zance daga cikin zanteku na mutane wanda yake kama da zance na al-Qur'ani. Sannan kuma ba wani daga cikin bayin Allah wanda yake da iko da zai iya kirkirar kwatamkacin sura ɗaya daga cikin surori na al-Qur'ani ko mun kankantarta. Sannan kuma ka dinga girmama shi, ka baiwa al-Qur'ani darajarsa. Sannan kuma ka dinga karanta shi ana al-layli wa ana an-nahar, ka zamanto ahlul qur'ani. Sannan kuma lokacin da zaka yi karatu din, ka zamanto a cikin sifa wanda take ciccawa, idan ana so ka zamanto kana da alwala. Sannan kuma ya zamanto wajen karatun ka ciccauta muryarka, kalka yi karatu gorogoro kaman kana karanta wata jarida, ka nutsu ka yi karatu. An gane ku? Sannan kuma ka dinga saita haruffan shi kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da sahabbai, kamar yanda sahabbai ya koyar da tabi'ai, suka koyar da tabi'ai kamar yanda tabi'ai suka koyar da atba'u tabi'in. To ka dinga saita haruffan shi kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce warattilil qur'ana tartila. Sannan kuma dukkan wanda zai kawo suka a cikin al-Qur'ani ko bin kima shi da darajar shi a wajenka, to idan ya kawo suka a cikin al-Qur'ani kai kuma ka baiwa al-Qur'ani kariya, kace kai karena masu kaza karena masu kaza, amma wanda yake karanta al-Qur'ani kiryanka karena shi. Dan wani ya maka mutunci, rashin mutunci, wanda yana iddiyin cewa mai karatun al-Qur'ani ne, kalka zo ka mana zubin goro, kace duka makaranta al-Qur'ani haka suke yaudara din nan. Kai ka san makaranta al-Qur'ani ko matsayin su wane ne a gurin Allah, ka zo ka rakawa maka ci mutuncin masu karatun al-Qur'ani. Dan mutun ɗaya ya maka lalata a cikin su shikenan, sai ka zo ka kawo gabaki ɗaya ka mu jami'i. Kai sana'ataka a sana'arka babu wanda suke malalata mai yaudara mu cuta, sai a zage ka saboda waɗancan. To ka kare duk wanda zai kawo al-Qur'ani suka. Dan mutun ya dan almajiri ya aikata wata tabargazan shi, ba shi yake nuni a zage masu karatun al-Qur'ani ba, sannan kuma a zage al-Qur'ani saboda al-Qur'ani bai bashi ubarri da wannan tabargaza ba. Masu karatun al-Qur'ani na Allah ba za su goyi bayan wannan tabargaza da yi ba. To dan haka kada mutun ɗaya ya sa ka janyowa wato bayin Allah waɗanda su ne ahlullahi, wato ka janyo musu zagi, wanda kuma in ka zagi ahlullahi wani bai je bai gani ba, Allah subhanahu wataala ba zai kyale ka ba. Ta dalilin wannan ka ce masu karatun alqur'ani duka haka suke, ya zama to Allah subhanahu wataala ya hada ka da wata musibar da anan duniya dai baka isa kai maganin ta ba. In likita zaka je sai ayi ta auna ka a ce baka da matsalar komai, amma kai kuma kada ka ji wani ba jikin ka. Ka je gurin daktarwa ne an ce yayi karatu a Turai, a Amurka yayi karanci wannan mas'ala din, wanda kawai ita kuma wannan mas'ala din duk wanda ya karance ta a Ingila ko Amurka ko gari kaza, to in yazo shi kawai in yace maka kaza ne kaza ne, ka zo ya aura ka yace malam ba komai a tattare da kai, ka je kai shanaka kai kuma kana ji. To saboda Allah subhanahu wataala ka taba masoyan shi, ka taba ahlullahi, to sai kai gaugawar ka janye wannan abin da kake kai. An gare ko idan mutum ɗaya ya taba ka zaka gaya mishi ne magana saboda shi ma ya taba ka, amma kada ka hada wannan taba kan da yake da karatun alqur'ani kace din masu karatun alqur'ani na haka suke. Duk wanda zaka ganshi da dogon hulan nan da kaza da kaza zai yana cewa malami ne shi kaza kaza kaza, duk masu karatun qur'ani na haka suke. A mai karatun alqur'ani na kirki wanda zai kare mutuncin alqur'ani ba inda za a yi maka haka, sannan kuma alqur'anin da suke karanta ba zai ba su damar su aikata wannan abun da kace sun yi ba. To da haka kada ka zage shi. To shine karewa alqur'ani daga dukkan abin da zai zamanto na tawaya ne a tattare da shi, sannan kuma gaskatawa da dukkan abin da yake cikin alqur'ani na hukunce hukunce da umarnannuka da labarai, duk labarin da alqur'ani ya tabbatar da shi to ka gaskata da shi. Qur'ani ya ba mu labarin yan banu Isra'ila sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza, to ka gaskata kal ka ija akai. Alqur'ani ya ce mutanen annabi Hud ga yanda akai ga yanda akai ga yanda akai, mutanen annabi Salih hal taguwa a ka musu, taguwar nan duk yanda yawan su suke a rana daya za ta iya gamsar da su gabaki daya wajen nonanta. Wannan duka kai imani kace taguwa daya saboda Allah ko ɗan unguwa ta gamsar, Allah ne ya bada labarin. Allah subhanahu wataala ya bada labari kuma ka dinga shakka akan shi. To alqur'ani duk abin da ya tabbatar, duk abin da ya tabbatar ba wai irin hadisi bane kai kira ka ce yaya ingancin isnadin hadisin nan yake, ya ingancin hadisin nan. Alqur'ani kowace aya baka da matsala kai tambaya akan isnadin ta, kowace aya mutawatira ce baka da matsala akai. An gane ko? Haka nan hadisi waɗanda suke cikin Bukhari da Muslim duk abin da suka tabbatar na labarai to baka da matsala akai. An gane ko? Saboda masu su sun dora wa kansu za su kawo abin da ya tabbata ne wanda za a yi aiki da shi, kuma kowa ku daga cikin su daidai gwalgwado ya yi kokari akan abin da ya dora wa kansu ya zo da shi ya zo da shi. Wato da kuma me ya kawuya lokacin da aka ce alqur'ani ya ce kaza, in mu hukum ne kai tsaye kai aiki da shi, mu hukum shine wanda la ya tamilu ta'wilatin, ayat da ba ta da matsala kawai. Akwai kuma mutashabi wanda zai iya rikitar da kai to kai imani da shi. Mutashabi yawanci waɗanda a cikin zuciyarsu akwai burbudin wato rashin imani da Allah, to su suna bin mutashabi hat sai to gashi Allah ya ce kaza a guri kaza, Allah ya ce annabi Isa ai wani rai ne wani kaso ne daga gare shi ruhun minhu yaji, to kai tunanin cewa wani kaso ne daga Allah wanda waɗansu haka suke fassara, wanda kuma wannan kuma ya saba wa Allah subhanahu wataala, ya saba abinda alqur'ani yake dauke da shi. Saboda min ba ma'ana ɗaya take doka ba a cikin larabci, tana da kai ma'ani da yawa. An gane ko? Sannan kuma kai kokari akan ka fahimci wato abinda alqur'ani yake dauke da shi na sako ta hanyar bibiyar malamai da karanta tafsirat da sauransu. Sannan kuma da yada wato ulumul qur'an bangaren abin da ya shafi an-nasikh wal mansukh al muhkam wal mutashabih awwalu ma unzila wa akhiru ma unzil, da abin da ya shafi wato al-aam wal khas al mutlaq al muqayyad al mujmal wal mubayyan, wanda waɗannan duka yana daga cikin abwabul ulumul qur'an, da kuma abin da ya shafi shurudul mufassir da adabul mufassir da sauransu. Wannan duka in ka koma cikin littattafai na wato ulumul qur'ani irin su al-istikani fi ulumul qur'an na limamu suyudi daga samu wadannan bayanin wanda shi al-imamu suyudi yana daga cikin wato dattijawa wanda suka yi rubutu a wannan bangaren wali rasulihi sannan kuma al-qur'ani wato addini nasiha ne ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wato nasiha ne ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shine gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya turo shi zuwa ga bayinsa sannan kuma yin imani da ma'aiki alaihi salatu wa salamu cewa ɗaya ne daga cikin bayin Allah waɗanda suke ɗauke da mai babbar muhimmiya wato ta isar da sako na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama biyayya cikin dukkan abin da yayi umarni da aikata da kuma nesantar dukkan abin da ya hani da aikata da kuma taimaka mishi hayyan wa mayitan a ransa ko bayan ya bar duniya wato taimaka mishi duk wanda ya ce zai zagi ma'aiki alaihi salatu wassalamu to duk yanda kuke da shi yanda yake da kima da daraja da mutunci a idanka to daraja da kima da mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yafi girma sama da girman shi wannan mutumin da kake ganin girman shi a gurinka saboda ba wani mai daraja da zai taba maka wanda yafi shi daraja kuma ka kyale wannan mai daraja din saboda iyakacin girman darajar shi shine wato yayi kokari yayi biyayya ga wannan mai daraja wanda kake dauke da shi shine ma'aiki alaihi salatu wassalam annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim duk wanda yace zai taba maka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zai ci mutuncin shi zai jingina shi zuwa ga wata wato wata fasha to kada ka bada goyen baya akan wannan abu kamai ta ka nuna mai cewa ba haka bane ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda ubangiji subhanahu wataala ya tsarkake shi a cikin alqur'ani ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim kai ka zo kuma ka ce wannan tsarkakewar da ubangiji subhanahu wataala ya mishi akwai matsala a cikin ta yayi kuskure wajen tsarkake shi ka tuhumci Allah subhanahu wataala ka tuhumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ne duk wanda zai kawo wato lalata ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to kai kokari ka bada kariya akan ta kare zaman to ka koma share dai ka ce ana yi muna jin dadi ana yi muna jin dadi a wannan baya daga cikin wato nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma duk wanda ka san cewa mai gaba ne da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to duk yanda kuke da shi kai ma kai gaba da shi wanda shi ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce manzon Allah ba annabi bane bai yarda da cewa shine annabi na ƙarshen zamani ba bai yarda da sakon da yazo da shi ba bai yarda da alqur'ani ba to menene amfanin mu'amalar ka da kai da shi sannan kuma da girmama haƙi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma mutunta shi da rayar da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu a kullum ka dinga karanta sunna ta ma'aiki kuma ka dinga kiran bayin Allah zuwa ga karanta sunna ta ma'aiki da kuma yin aiki da ita to wannan zai sa ya zama to ka zauna lafiya wato wajen abin da ya shafi kenan wato annasihatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallama da kuma yin ladabi lokacin da ake karanta sunna din kada idan ana karanta sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu kama ana karanta wata jarida ka dinga hayaniyar ka kai kai ladabi at-ta'addubu inda qira'ati sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi a masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalamu yaga waɗansu mutane biyu suna daga murya su ya kirawo su ya tambaye su yan ina ne ku suka ce su sun zo ne daga Sham yace Allah ya rufa muku asiri da yan Madina ne ku da yau da haiku dan dan ku dar ku na ku dinga daga muryar ku a kusan mambari na annabi mambarin da manzo Allah sallama yayi ta khutuba akan shi kuma ku zo ku saboda rashin ladabi a kusan mambari ku raka hayaniya Allahu Akbar ce tan in hayaniya za ku yi Umar a zamanin shi ya kafa wata rumfa a cikin masallaci na annabi a cikin wannan yace duk wanda yake zai yi hira ya tafi can yi amma a masallacin da an yi ta karanta mana sunna ba za a zo a mana wannan shirman ba kai Umar ya baiwa sunna kariya sosai fa a zamanin shi duk waɗanda suka san cewa za su iya yin wani abu a cikin sunna su tosa wani abu a cikin ta sun san Umar yanda yake da kai zafi to Umar ibn Khattab wato lokacin idan ana karanta sunna to kowane ne kai in ka zo ka mishi magana sai dai bayan an gama sunna zai maka magana idan yana karanta sunna ko an ce kaza ya tabbata a sunna to umur waqafan ne li kitabillahi an gane ko in dai an ce Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza an kare duk yanda yake da fushi to zai iya dawowa ka ganshi lafiya kalau umar kenan to haka lokacin da ake karanta sunna hadisi na maiki alaihi salatu wassalamu ya zaman to gurin ya sha bambam da lokacin da ake hira a gurin a ga nutsuwa ta sabka a ga hankali ya dawo zuwa ga wannan sunna ta maiki alaihi salatu wassalamu din sannan kuma san waɗanda suke karanta sunna da kuma san sahabbai na maiki da san alaye na maiki sallallahu alaihi wasallama saboda su ne wato suka ciro mana waɗannan manya-manyan ilmomi da alqur'ani da sunna duka daga gurin su ne muka koya to yana daga cikin wato annasihatu li rasulih sallama san sahabbai da alayensa an gane ko wali a'immatil muslimin sannan kuma addini na musulunci nasiha ne ga shugabanni na musulmi shugabanni na musulmai nasiha ne a gare su ta hanyar ka taimaka musu mu yi kokari mu taimaka musu wajen abin da ya shafi tabbatar da gaskiya saboda idan aka ce wani shugaba ne akan mu ba shi yake nuni akan duk abubuwan alkhairi ba ya san su ya san waɗansu ne bai san waɗansu ba to wanda ya sani idan zai aikata su kal mu ce a mu ba ruwanmu mu je mu kama mishi a aikata wannan aiki inda zai aikata wani abu wanda ya saba wa sunna ta maiki alaihi salatu wassalamu yi kokari mu fadakar da shi kal mu ce a mu ba ruwanmu ba shi bai ce zai iya a mu je mu ce to ranka ya dade ho kaza din nan akai ho ya saba wa sunna ta maiki alaihi salatu ga hadisi kalala a cikin bukhari da muslim a za a yi kaza din nan ce to shikenan shikenan dama an fitar da takarrar ne jiya an yi ilani je to in Allah ya yarda yau za a yi ilani wanda zai shafi wancan ilani na hadisin na maiki za a yi sannan kuma idan shugaba yayi umarni dole ne mu mishi biyayya matukar umarnin nashi wannan bai saba umarni na Allah ko na manzo ba idan yayi hani akan abu dole ne a guji wannan abin da yayi hani akan shi matukar bai saba wa Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam ba Abu Sulaiman al-Khattabi wato mai ma'alimus sunan sharhin sunan na Abi Daud yake cewa yana daga cikin annasihatu li a'immatil muslimina as-salatu khalfahum in sallah a bayansu shugaba na musulmi wato kada a mai tawaye kada a fito a ce za a yake shi kada a fito a ce za a yi zanga zanga saboda yayi kaza saboda wannan reni ne shugaba na musulmi a kullum kaman yanda Allah subhanahu wataala ce adiullah wa adiur rasula wa ulil amri minku wato ku yi wa Allah subhanahu wataala biyayya ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya da kuma waɗanda suke jagorantar al'amari a cikin ku to su ne akwai shugabanni akwai kuma malamai wanda kamar yadda ina ga mun yi bayani akan wato shugabanni ga bangaren wato jagorantar al'amarin da suke kuma malamai ma ga bangaren jagorantar al'amarin da suke da kuma abin da ya shafi idan za a tunatar da shugabanni na musulmai akan kuskure da suka aikata ba wai da kausasa harshe ba ake tunatar da su ga Hausa mamman barin kara na Juma ka ce abinda shugabawa ne turda shi Allah kwadaran shi ba ma tare da shi idan har za ka iya zuwa ka samu wannan shugaba din ko kuma akwai wata hanya wanda za ka bi wanda shugaba zai ga wannan sakon naka da ba tare da kayi wato wannan zagin ba tare da kayi rashin ladabi ba ka isar da wannan sakon naka ta hanyar lalama da bi a sannu da bi a hankali yafi alkhairi saboda ka huto cikin waɗansu ƴan tsirari na jama'ar ka wanda zaka dora su akan gurguwar hanya na zagin shugabanni irin kaga yanzu yanda abubuwan da suka shafi wato irin kafafe na sadarwa din nan irin kaga idan zaka dora magana a cikin Facebook idan shi shugaban bai gani ba wani na kusa da shi zai gani yana bude shafin zai gani ka faɗi magana mai kyau a nitse ba tare da kai shirme ba to wannan zai sa wani na kusa da shi idan ya saurara ya karanta ta zai iya gaya mishi yace kai ranka da dai mun ga an yada wata takarra a cikin Facebook ga abinda ta kunsa kaza 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 da shugaba zai yi kokari ya jara kaza saboda tafiyar nan za ta tafi yace kuma akan din ya saba sunna abin nan da aka ce za a aikata kaza 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 a dace ba tare da an fito ba an zaje shi an ci mutuncin shi, wanda shugaba na musulmi yana da haƙi akan na mu yi mishi biyayya kamar yadda manzon Allah ya ce to adunal haqqal ladhi alaikum wa tasaluna Allah alladhi lakum. Shugabanni na musulmai wajibi ne ku musu biyayya, to ku bayar da wannan haƙin da yake wajibi ne akan ku, ku kuma ku dinga roƙon Allah subhanahu wataala abinda haƙi ne naku a wajen su idan busu ba ku ba, ba ce ba ku fito ku je ku yaƙe su. Sannan kuma yana daga cikin wato yin wato an-nasiha li ummatil muslimin, sanar da su dukkan abin da suka rafkana akan shi, duk abin da shugaba na musulmi ya rafkana akan shi to ai kokari a sanar da shi, saboda kowa da ka sani hankalin shi zai iya tafiya wani guri ga abin a kusa amma kuma ya manta shi, kowa da ka sani wannan zai iya gafala, to sanar da su. Sannan kuma duk abin da ya shafi wato cin mutuncin su ne kada ka bada goyen bayan a cin mutuncin su a bainin jama'a, saboda shugaba na musulmi shugaba ne akan ka, shugaba ne a kaina, shugaba ne akan mu gabaki daya, dole ya zamanto mun yi ladabi a gare su kamar yanda ni ba zan so a cin mutuncin ka ba, kai wanda ba shugaba ba a fadar mu kadai ma ba wai a fadar garin mu ba gabaki daya, to bai kamata ba shugaba mai gida kai raci mutuncin shi, ba a zagin shugaba sai in tura ta kai bango. Wa ammatihim, sannan kuma addini na musulunci nasiha ne ga gamagari na musulmai, wato nasiha ne ga gamagari na musulmai shine musulmi duk abin da kasancewa zai cutar da shi to kai kokari ka gaya mishi, an gane ku, ba sai ya fada cikin kwatami ba sannan ka rika cani da mana san za ta gara bi, tunda ya kwaso abin da yafi karfin shi dole ya fada cikin wannan kwatami din, ina shi ina auren buzuwa diga ma kudin ka bai zaka kana kare maka ce buzuwa zaka armo kai me shishigi, ina shi ina kaza ina shi ina kaza, kuma abokin ka ne kuna hausa aya daya da shi ba, wata kila lokacin da zai armo buzuwan nan da kai ake zuwa hira kana zuga shi kake wallahi na wayai karka wallahi a garo wannan in ka kata kowa kai da raka kallo, to amma yanzu kuma an je shi ta zo karshe kuma karka na ruwa na ya kira ka kaci dagawa kace dan iska wannan ne, tunda shi ne yake kira na kawai ya dami ni burma an kashe sallallahu alaihi wasallam in huta kawai karka hodi kuma karka wallahi ya da ma sa shi ce wannan ina shi ina yita ya da kun gan shi da bulbule yana shigowa cikin jama'a na shayar da shi amma yanzu ya sharma mai ni kai wa da kai kin ma kenan kai ni ko tuwon gidan shi banna ce zai to amma da kai aka kullafa to amma kaga wannan to bai dace ba. Ammatul muslimina shine dan uwanka musulmi kada ka bar shi ya fada cikin kanji, matukar ya ne mushawarar ka ko kuma zaka iya fada mai to ka gaya mai, idan bai aikata ba daga baya shi zai gane cewa lalle wani lokacin kafin aikata kaza dama ya ce kalin aikata kuma na kibin tashi tunani na makiyina ne naje na aikata kuma daga baya yanzu abin ya mun ciwo kuma zai iya dawo gurin kai ce to mal makhraj ne ce mafita ga mun yanda zai yarin nan sake daga ce a in ka sake ta asarar kudin ka zaka yaro yanzu a kudin da za a yi shi ne a lallaba a ci gaba da adda Allah ya ba da zaman lafiya kuma Allah ya ƙara buɗe harkokin kasuwa nisufi na da, amma kai da kai auren nan dama ai sai na ce maka kalka ya ce iya wallahi na ji ka gaya mini lokaci kaza da lokaci kaza, saboda taurin kai na ina son yarinya ya ce sai na aure ta da sauransu. Sannan kuma duk abin da ya shafi bukata ce ta ɗan uwanka musulmi, irin ɗan uwanka musulmi ya kawo maka kuka kuma za ka iya shafe mai wannan hawayen nashi to kai kokari ka shafe mai ba tare da kowa ya sani ba ma. Sannan kuma irin abin da ya shafi wani dan uwanka musulmi ya aikata wata tabargaza, to kuma tabargazan nan a yanzu ya tuba daga gare ta, to kai kokari ka rufa mai asiri kai suwane tabargazar da suka aikata mu kashi 1 cikin 10 ta su mami nan, wai ka san wannan da wannan gurin da ka gani an yi gidan madara anan ko ka san menene dan wanda ba su cewa nan, in ka zo karfe 9 ta dare wallahi in kana da imani ba ka iya ba kallon nan da mata da maza ne a cakule an yi kaza ai kaza to su ne anan, to kai ta faɗi kuma mutun gashi yanzu da mula da jallabiya kama titi inda ya wuce ce wa shi to kaga yanzu ka tona mu shi asiri to shi ke sai ka rufa mai asiri kai wai suwa ne akai a baya kace kai suwa ne a dama jarumai ne, suwa ne a dama jarumai ne ka faɗi mahasin nasu to tunda sun daina masabi din sai kai sai ka kyale ka kami eh kala kace ai zuwa ta kandare ne ada an gane ko sannan kuma dukkan abin da zai zama to cuta ne ga musulmai kai kokari ka kare shi iyakacin gulgudan karfinka sannan kuma duk idan ka san cewa akwai wata hanya da zaka bi taka janyo musu amfani to kai kokari ka bi wannan hanyar ka janyo musu amfani sannan kuma in kaga suna aikata wani abu wanda yake mummuna ka hana su akan aikata wannan aikin mummuna kaga su yi sakake akan wani abu wanda ya dace a ce ana aikata to ka umurce su akan su aikata da sauransu wannan shine abin da ya shafi an-nasihatu lillahi wal kitabi wal rasulihi wal a'immatil muslimina wa a'ammatihim a takaice kenan wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi
na'am sani an abi amr jarir bin abdullah al-bajali radiyallahu anhu qala bay'atu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nusuhi li kulli muslimin muttafaqun alayhi
na'am ya sa abi amr anhu a bai ka ba to al-thani wato na biyu daga cikin hadisai na wannan babe shine hadithin Jarir ibn Abdullah al-Bajali Abu Amr Allah ta'ala ya kare yadda da shi Jarir ibn Abdullah al-Bajali yace nayi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mubaya'a ala iqamis salati akan tsayar da sallah zan dinga tsayar da ita zan dinga bayar da ita wato yanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu ita sannan kuma nayi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mubaya'a akan bayar da zakka wanda take abul fardantawa a kaina sannan kuma nayi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mubaya'a akan tsantsanta nasiha ga kowanne musulmi daga cikin musulmai kowa daga cikin musulmai zan tsantsanta mai nasiha Jarir ibn Abdullah al-Bajali wata rana ya aika bawan shi kasuwa ya tafi mai ciniki wannan bawan ya je shi ya mai cinikin doki dokin abin da ya saya kamar yadda yake cikin mu'jam na al-Imam al-Tabarani Abu al-Qasim al-Tabarani wato suka yi cinikin wannan doki dirhami 300 shikenan aka zo wajen Jarir ibn Abdullah al-Bajali aka zo da doki ga yaron wato Jarir ibn Abdullah al-Bajali wanda ya ciniki yanzu kudi ne aka zo amsa yace to an siyo doki ya fito ya ganshi yace nawa aka siye shi yace na siye shi dirhami 300 ya kallaci mai dokin yace dan uwa yace muna lafiya yace to wannan dokin naka ya fi dirhami 300 ka siya mishi dirhami 400 yace ranka ne dai naka ne da mawa an siya maka shi an siya maka 400 300 na sai da shi fa kuma shi Jariru shine zai bada kudin dirhami 300 shine zai dauka bada yace ka siya mun 400 yace an sai da maka yace to yafi 400 ka siya mun dirhami 500 yace ya an siya maka sai da yake yana ƙara dirhami 100 sai da yake dirhami 800 da yace an siya dirhami 800 sai ya shiga cikin daki ya dako mai dirhami 800 sai ya damka mishi aka ce to wannan Jariru kusan kudin wannan dokin guda uku ne haka bada yaya aka yi kai aka yace eh wannan da muka siye shi dirhami 300 a gure shi mun da ki hance shi to shi kuma yana daga cikin mubaya'a da nayi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yin nasiha ga kowanne musulmi wannan in aka siya dirhami 300 to akwai huta dawa a ciki sannan kuma shi ma ai yana son alheri yace shi yasa to saboda nayi wa manzon Allah mubaya akan cewa zan dinga yin nasiha ga kowanne musulmi ko da abun ni ne zan samu garaba san shi wanda ni ma an dangana da dan kada sai da ya siya dirhami 800 kaga in ya kara dirhami 100 guda uku za a bashi irin wannan doki amma kuma sai shi 800 gashi shi wanda ya je mai cinikin saboda ya iyaye so shi dirhami 300 to haka ne amma mu yanzu ina ganin kada ki hancin wani salular wani ana saida ta jika 40 ka saida ta jika 30 ina ganin ka zo ka kawara she kadariya ai meye ya kawa har kada ka meye ya kawa Allah ne ya dora ni ma akan shi yau eh gane ku to bai dace ba wannan hadisi muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi na'am
الثالث أن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه.
أو الثالث حديث نأكو أتكيو ونن بابي وندكم شيني نكر شيء أن أنس رضي الله عن أن أمسو ونن حديثي دقى أبو حمزة شيني أنس دم مالك يردل الله تقال تبتا أغليشي ياجيو دقى ما أيتين الله صلى الله عليه وآله وسلم مذن الله صلى الله عليه وسلم آيتي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kowanne ɗaya daga cikin ku imanin sa baya cika, baya yin imani cikakke, la yakmulu imanu ahadikum, imanin kowanne ɗaya daga cikin ku baya cika, hatta yuhibba li akhihi, har sai ya so wa ɗan uwan shi musulmai, ɗan uwan shi musulmai irin alkhairi da zaman lafiya da kwanciyar hankali da biyayya ga Allah ta'ala. Ma yuhibbu li nafsihi, irin alkhairin da yake so wa kanshi, kwanciyar hankalin da yake so wa kanshi, limana da yake so wa kanshi, da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake so wa kanshi. Sannan kuma dan uwanku wato ya zamanto mumini. Ma'ana wannan hadisi din yana bayyana mana cewa tsakankaninka da musulmai, idan kana son wa kanka alkhairi, kana so ka zamanto kaza, kana so ka zamanto kaza, kana so ka zamanto kaza, to ya zamanto kana so wa ɗan uwanka musulmi su ma su zamanto irin wannan kaza din. An gane ko? To a wannan lokacin ne imaninka ya zamanto cikakke. Al-Imam al-Karbani Allah ta'ala ya ji gansa da rahama yake cewa to wannan yake magana, yake nuni akan cewa kuma ashin da manzo Allah ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ma'ana hatta yuhibba li akhihi min alkhairi ma yuhibbu li nafsihi. Sannan kuma wala yu'minu ahadukum hatta yubghida li akhihi almuslim min ash-sharri ma yubghida li nafsihi. Nan kuma dukkan abin da kake son alkhairi naka ne go, to duk abin da kake kyama na sharri ya shafe ka, ba ka sa a ce kai sata, ba ka so a ce gashi ka dira gidan wani zaka yi zina da matar shi, ba ka so a ce ka danne matar wani ko diyar wani, ba ka so a ce kayi kaza ko, to kar ka so wa dan uwanka musulmi a ce ya aikata wannan abu. Duk abin da kasancewa idan aka kama sunanka da shi, to watakila sai kun yi shara da wanda ya kama sunanka da shi, kada ku kai kira kai kai ka gaji gender miri ko kuma in baya da kuwa da to kalka jefi dan uwanka da wannan abu, kalka yi fata a ce dan uwanka ya fada irin wannan matsala din, ko kaga mutun yana shaye-shayen kawai kullum iyakacin abin da zaka dinga yi, in abokinka ne ka dinga nuna mai daidai, ka dinga nuna mai daidai, to kuma idan ya fada wannan yanayi ba a son ka bane, kai iyakacin naka yi. To kamar yanda Allah subhanahu wataala ya kaddara dama ita duniya haka ce, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala, duk yanda ka kai akan da'awa, duk yanda ka kai akan san mutum, to ba wai yanda kai kake so bane wannan mutumin zai kasance, yanda Allah ta'ala ne ya kaddara ya tsara kayan shi zai kasance. In ya tsara zai zamanto mutumin banza lalatacce shi wannan mutumin, to iyakacin ka shine kai dai kai iyakacin kokarinka, kana da kai uzuri a gurin Allah. Shi yasa mahaifi kada ya saka tarbiyar ƴaƴan shi akan talabijin da kaza da kaza da kaza, ya zamanto yana sa ido. Haka nan malami shi ma ya zamanto yana iyakacin kokarin shi, kaza ya zamanto yana iyakacin kokarin shi. To in ya zamanto waɗansu sun tashi a karkace, to Allah ta'ala ba zai kama ƴaƴa ba, ba zai kama mahaifa ba da laifin waɗannan ƴaƴa din, saboda kamar yadda manzon Allah ya ce ar-rajulu ra'in ala ahli baiti, wato mahaifi mai kiwo ne akan iyalan gidan shi, ƴaƴan shi da matan shi, dole kuma za a bai tambaya a gaban Allah kuma zai amsa, imma wi ko no, amma ba da faransai ba zai yi ba, ba wi ba zai ce ko ya ce no, a ranan ba ranan ba zancen faransai ba ne, zai amsa ne ya aka yi kaza, aka yi, aka yi, aka yi, to shi kenan ka ce an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza. To ya kamata musulmi ya zama to yana so wa dan uwan shi musulmai alkhairi dan uwan shi musulmai alkhairin da yake so wa kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake cikin hadisi almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu da mu tarra shi a gaba insha Allah babu ta'zimu hurmatil muslimin da sauransu abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana wa bihadhal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.